su dama mata kowane lokaci mu ne muka fi shan wahala da ƴaƴanmu. Domin wannan dokar da aka sa dole mai la'akari, kuma wanda ina ganin cewa gwamnati ba ta yi la'akari da halin da ake ciki na talauci a ƙasar nan ba. Akwai ƴan uwa mata da yawa waɗanda an waye gari a waɗannan jihohi ba su da abin da za su, ba ma mazan ballantana kuma su game da abin da za su ci. Don haka ni kira muke yi ga gwamnati a kan lalle ta dubi wannan dokar da ta sa a tausaya wa mata. Mata sun ba da gudunmuwa mai tarin yawa a cikin Najeriya a kan abin da ya shafi zaman lafiya da tarbiyya da shugabanci da ma ci gaban ita kanta Najeriya da baki ɗaya. To ashe kuwa wajibi ne a sa musu daga abin da suka yi, ma'ana a yi musu abin da zai taimaka musu, zai tallafa musu. Domin wannan ba shi ne magani ba. Akwai hanyoyi da ya kamata a ce gwamnati ta bi don ta yi maganin waɗannan abubuwa ɗin. Amma ba a ƙaƙabawa bayan Allah da waɗanda ba su zuba su gani ba, a ƙaƙaba musu irin wannan takunkumi ɗin, kuma ba tare da cewa gwamnati ta ɗauki wani abinci da za ta bada ko kuma ta yi wani tanadi na tallafawa waɗannan bayan Allah ɗin ba.
Amira, kina ganin idan da gwamnati za ta samar da kayan abinci tunda ike ba a samun damar fita ana nemowa abinci, kina ganin hakan zai wadata?
Kamar yadda ka ji na gaya maka, wato akwai hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi ta kawo tsaro a Najeriya. Ba wai sanya wannan doka shi ne magani ba, ko kuma in ce shi ne zai yi maganin wannan abin da yake faruwa ba.
Ma'ana tunda an riga an kafa dokar, wace hanya kike ganin za a taimaka wa mata da yara?
Tunda an riga an kafa doka, muna kira ga gwamnati lalle ta tanadi abinci da ruwan sha, taimakawa mataye ko kuma waɗanda suke zaune a cikin waɗannan jihohi ɗin. In ku ba haka ba, to za a waye gari mutum yana tafiya zai iya faduwa ya mutu. Kuma gwamnati ta tuna cewa yana daga cikin haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora a kan shuwagabanni, kada su bar jama'ar su cikin tashin hankali, kada su bar jama'ar su cikin wahala na yunwa da lalacewar rayuwa. Saboda haka wajibi ne tunda sun riga sun kafa, to a tallafa wa ƴan uwa, gwamnati ta kawo abinci da duk wani abu da ake nema a rayuwa, ta raba wa waɗannan jihohi ɗin. In ma za a raba gida-gida ne, ta yi amfani da malamai, ta yi amfani da ƙungiyoyi na addini, duka na kowane addini ɗin, ƙungiyoyin addinin Musulunci da ƙungiyoyin addinin Kirista, a raba wa bayan Allah nan da ke zaune a irin waɗannan jihohi ɗin.
Yawa, to Amira, kina ganin akwai wata rawar da ƙungiyoyi irin naku masu tallafawa jama'a za su taka a yanayi irin wannan?
Kwarai kuwa, domin dama ƙungiyoyinmu na tallafawa ne. Ƙungiyoyinmu na tallafawa mata waɗanda mazajen suka rasu, da yara waɗanda ba su da iyaye ko kuma waɗanda ba su da galibu, da waɗanda suke ba su da ƙarfi. To daga cikin mu irin kuma wanda za mu bada shi ne za mu san hanyoyin da za mu bi, kuma muna fata gwamnati ta ba mu jami'ai na tsaro a daidai lokacin da muke ganin cewa za mu kai irin tallafinmu ko za mu tallafa wa irin waɗannan mata ɗin. Don in ba haka ba, duk rawar da za mu taka idan ba mu samu damar da za mu iya takawa da kyau, wato ba za mu iya taka ta ba.